Dillalan sun bayyana hakan ne a sanarwar da suka fitar ta bakin mai hulɗa da jama'a a kungiyar Cinedu Ukadike, inda aka ji yana cewa farashin man fetur zai ƙara tashi daga matsayin da yake a yanzu bisa irin hauhawa da dalar Amurka ke yi. Ya ƙara da cewa da zaren farashin dalar Amurka ya hau, kai tsaye hakan yake shafar farashin man fetur ɗin da suke shigowa da shi da kuma dangoginsa. Baya ga nan, Cinedu Ukadike ya ce farashin gangan ɗanyen mai shi ma ya tashi a kasuwa, wanda hakan kuma dole zai shafi farashin na man fetur. Cinedu ya ce yanzu haka ana siyan litar man fetur akan farashin naira 617 ko kuma naira 596. Ya danganta da nisan inda mutum yake siya. Wannan farashi ba zai ci gaba da zama a haka ba, saboda farashin dalar Amurka da kuma gangan man fetur duk sun tashi. A hirarsa da muryar Amurka, babban mai kula a kungiyar ta IPMAN Yakubu Ali Bulkadimka ya ce haka zalika farashin naman fetur zai tashi, saboda farashin man diesel ya karu, kuma da shi suke jigilar man fetur zuwa sassan Najeriya. Baya ga haka ya ce har yanzu gwamnati bata biya su kuɗin jigilar da suke binta ba.
Akwai maganan karin farashi saboda diesel ta karu. Diesel saboda yanayin kasuwa yanzu ta karu, ta kusa ta doshi kusan naira 1,000. A haka mai yanzu fetur kawai da muna sayarwa ba ma so mu yi magana ne, ba wani abu wacce samu ba. Kuma na biyu, abinda zai hana mu bar aikin, har yanzu kudadenmu na dogo ba biya mu ba. Biliyan nawa muna da shi, gwamnati ya kiya biya. To kaga wannan abubuwan ya zo ya haɗu biyu, ga diesel ya yi tsada, ga kudin dogon mu ba biya ba. Kasuwar za mu bar ta ne kawai.
Su ma sauran masu gidajen man sun koka bisa wannan sabon farashin man fetur da ke tunkara su. Kamar yadda Rabe Musa, ɗaya daga cikin masu gidajen man fetur, ya shaidawa muryar Amurka.
Sai tsin da muke da a rana ɗaya mukan sai da mai litar 47,48 a kowane rana, amma wallahi a yanzu ba mu sai da 26-23 saboda tsada kawai. Kostoma yanzu sam ba sa zuwa, kuma wani in ya zo mutane suke su zuwa su cika mu tanki, wanda idan kostoma zo zai ce my friend cika mun tanki, yanzu in ya zo 3,000, 5,000, 6,000 sai ce ba mai. Wani kan zo so biyu so uku a rana, amma yanzu wani zo so ɗaya shi kenan. Mafi akasari in mun fita za mu je gida muka haɗu da kwasonmu oga mai sabon maganin ka a gidan mai, sai ce wai ajiye motarsa a gida. Me ya faru? Sakamakon ƙarin farashin man fetur da ya yi. Don haka yanzu babu halin da za su shiga mota su so gurin aiki, sai dai su ba loan keke na fiye da sauri so gurin aiki. Yawanci sun ajiye motocinsu. Hakan ya kawo mana koma baya a kasuwarmu. Kasuwar ya lalace kwata-kwata, ba mu kasuwa.
Shin ko yaya 'yan Najeriya suka ji da wannan sabon matsayi na dillalan man fetur?
Sunana Muhammad Abubakar daga nan birnin tarayya Abuja. Gaskiya wannan hali da ake ciki na tsadan mai hali ne wanda ya sa mutane da yawa cikin halin ƙaƙa nake. Yanzu za ka ga man da kake sha a sati maybe na 10,000 za ka sha, ko kuma 10,000. Yanzu sai ka sha man 50,000, ga kuma abinci da sauran tsadar rayuwa komi ya tashi. So gaskiya yana kira a gwamnatin tarayya da ta duba ta ga yadda za ta shigo wannan labarin.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da sha'anin man fetur na ƙasa, wato NMDPRA, ba su amsa kiran da na yi ko kuma sakon karta kwana da na aika musu ba. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.